This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Mu'iri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa a wata alamar ƙara kyautatuwar dangantaka, Niger ta amince ƙasar Benin ta yi amfani da ƙasarta wajen shigar da kayayyaki daga ƙasashen waje.
Ina ganin an kusa kai ƙarshe insha Allahu rashin fahimtar da take tsakanin ƙasashen guda biyu. Muna murna da wannan.
Za kuma a ji yadda wasu al'ummomi biyu makwabta ke karshe ƙasa a jihar Ikwa-Ibom din Najeriya. Tun bayan da kamfanin Buwa ya yi shelar shirin kafa wurin sarrafa albarkatun man fetur a yankin.
The killing is not the solution. The killing is not the solution.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau za a ji bayanin headquarter tsaron Najeriya kan yadda take ɗaukar matakan tabbatar da tsaro bayan da Amurka ta ce ya kamata Najeriya ta rinka amfani da kayan aiki na zamani. Sannan da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar yadda aka sani, dai lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-8-5-0. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin wasu a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar yada labaran Rasha ta ba da rahoto a yau Juma'a, inda ta yi nuni da sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar cewa sojojin ta sun kwace ikon wasu mazaunin fararen hula guda biyar a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar, ciki har da ƙauye Novodimitrovsk. Rahoto na ma'aikatar yada labaran Rasha ta RIA Novosti ya ce sojojin Rasha sun yi galaba akan wata ayirin tankoki da kuma makamai da rundunonin Ukraine da ma rundunonin soji na sama da mayakan ƙasa da kuma askarawan tsaron ƙasar Ukraine. Sun kuma yi kokarin dakile wasu hare-haren martani 68, sai dai ba a riga an tantance wannan rahoto ba. Wannan rahoton dai na zuwa ne a lokacin da ministan tsaron Ukraine Rostam Umerov ya je birnin Stockholm yau Juma'a domin halartar wani taro da takwaransa na ƙasar Sweden Pål Jensen. Jensen ya sanar cewa Sweden ɗaya daga cikin sabbin mambobin ƙungiyar NATO ta yi alƙawarin ba da taimakon dala biliyan 2.2 ga ƙasar Ukraine a shekarar 2025 da kuma 2026, ya kuma ce akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yayin da take ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza, wani guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa mai kula da laifukan yaƙi ta ba da takardar sammaci na kame a kan yaƙin. A yakin da Isra'ila take kuma yi da Hezbollah mai kawance da Hamas a Lebanon, wasu hotuna da kafofin dallancin labarai na AFP TV ya fitar sun nuna hare-hare da sanyin safe yau Juma'a a wasu unguwannin kudancin birnin Beirut, inda kungiyar mai samun goyon bayan Iran ke da tarin jama'arta. Kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ICC ta faɗa a jiya Alhamis cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaronsa Yoav Gallant ka iya fuskantar tuhumar aikata laifin yaƙi sakamakon amfani da yunwa a matsayin salon yaƙi da wasu laifukan cin zarafin bala'adama wadda suka yi wa Falasɗinawa a mamayar da suka kai wa zirin Gaza. Shawarar kotun ta birnin Hague ta janyo cece-kuce tsakanin shugabannin duniya, inda wasu suka lashe takobin kama 'yan Isra'ilan idan sun shigo ƙasarsu. Kasar China ta sanar a yau Juma'a cewa za ta faɗaɗa shirin shiga kasar ba tare da izini ba ga wasu kasashe tara a kokarinta na bunƙasa harkokin yawon bude ido da na kasuwanci don taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin kasar da ya fuskanci koma baya. Shirin da zai fara aiki a ranar 30 ga watan Nuwamba zai ba matafiya daga kasashen Bulgaria, Romania, Malta, Croatia, Montenegro, Macedonia ta Arewa, Estonia, Latvia da kuma Japan damar shiga China tsawon kwanaki 30 ba tare da biza ba, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Lin Jian. Hakan da zai kawo adadin kasashe da aka ba su izinin shiga kasar ba tare da izini ba tun bara wa zuwa kasashe 38. Kasashe uku ne kacal suke cikin shirin shiga ba tare da izini ba a baya, amma aka fidda su a cikin shirin tun lokacin annobar COVID-19. Kara kasar Japan cikin wannan shirin alama ce da ke bayyana aniyar China cikin wannan lokaci da take kokarin inganta alakarsu da Japan din, wadda ta yi tsami sakamakon wasu kalamai masu gauni daga Tokyo akan batun kasar Taiwan. Kasashen biyu sun cimma matsaya ne a watan Satumba akan takaddama da suka yi na sakin wani ruwa da yake shiga cikin teku da aka gyara, amma har yanzu akwai sanadarai daga tashar nukuliyar Fukushima da aka lalata. A ƙarshe, wata gagarumar guguwa tana kadawa zuwa arewacin California a jiya Alhamis, inda ta zubar da dusar kankara mai tarin yawa da ruwan sama na tarihi kana ta haddasa ambaliya a wasu wurare bayan kashe mutane biyu da kuma yin sadadin daukewar wuta ga dubban mutane a arewa maso yammacin yankin Pacific. Masu hasashen yanayi sun ba da kashedin samun ambaliya da ba zato ba tsammani, kana za a ci gaba da samun gocewar tsaunuka, an kuma soke tashin jiragen sama a birnin San Francisco. A jihar Washington, kusan mutane 223 ne galibi a yankin Seattle suka kasance babu wutar lantarki yayin da ma'aikatan ke kokarin kwashe layukan wuta da suka fadi akan hanya da itatuwa da matarkace. Jami'an wutar sun ce daukewar wutar lantarkin ya fara ne tun daga ranar Talata kan wanda kuma ka iya kaiwa gobe Asabar. A halin da ake ciki a gaɓar tekun gabas, inda ba kasafai ake samun gobarar daji ba, jihohin New York da New Jersey sun samu ruwan sama wanda ake bukata da zai iya taimakawa ya sauƙaƙa haɗarin fadawa gobara a sauran shekarun, wato a sauran kwanaki na wannan shekara.
Yakubu Makiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wani cigaba da aka samu a hulɗar diplomasiyya tsakanin kasashen Nijar da Benin. Nijar ta amince Benin ta rinka binta kasarta da kayakin da ta siyo daga kasashen waje, wanda hakan zai taimaka ma Benin matuƙa. Daga Yamai ga su labarma da cikakken rahoton.
A takardar da ya aikewa masu ruwa da tsaki a sha'anin shigida ficin kasar, shugaban hukumar Duan ko Custom na jamhuriyar Benin Eme Yuan Karegire ya umurci ma'aikatansa akan sassauta matakan hana ratsa kayayyakin 'yan kasuwa zuwa Nijar. Bayan rikicin diplomasiyar da ya barke a tsakanin hukumomin kasashen biyu, shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar import export Alhaji Yakuba Danmaradi ya yaba da abin da ya kira abin murna.
Tunda sun ba da dama sun ce duka kayayyakin da muka siyo daga kasashen waje, in ma shinkafa ce, in ma menene, ko ma kayan abinci ne, inda mu muka siyo su daga waje, to sun ba da dama don waɗannan kayayyakin a bar su shiga cikin kasanmu, kuma kar a kuntata, kar ma a amshi wani abu a hannunmu, saboda kar a tinzira mu yadda za mu ƙi yin aikin tare da su. Ina ganin an kusa kai ƙarshe insha Allahu rashin fahimtar da take tsakanin kasashen guda biyu. Muna murna da wannan.
Tsamin dangantakar waɗannan kasashe, wacce ta samo asali daga juyin mulkin 26 ga watan Yuli, ta sa hukumomin mulkin sojan Nijar rufe iyaka da Benin sakamakon zarginta da baiwa Faransa damar kafa sansanin soja da nufin kitsa wata makarkashiya. Ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun gana a birnin New York dabra da taron Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan wanda suka yi dabra da taron China da Afirka a Beijing. Haka kuma Nishar da Benin duk sun aike da jakada. Saboda haka, a cewar kakakin gamayyar ƙungiyoyin direbobi ta Itan Gamace Muhammadu, lokaci yayi da za a sassauta matakai daga nan gida Nijar.
Allah ya sa hukumominmu su bude iyaka a komo ta hiya irin ta da, don saboda ba zai wa mu mai da kanmu sariyar ware mu da kanmu da kanmu. Wannan iyaka ita ce wadda 'yan kasuwa suke samun sauki, 'yan kasa suke samun sauki da mu 'yan kasanmu da 'yan Benin.
An kuma umarci jami'an tsaro su zuba ido don dakile dukkan wani yunkurin shigar da makamai, yayin da aka jaddada cewa dokar hana fita da wani nau'i na kayan abincin da aka noma a Benin din na nan daram.
Sun zana wasu kaman hatsi, shinkafa, masara, su wannan sun hana a hidda su daga cikin kasar su, kaman mu ma yadda Niger muka ce mun hana a hidda wasu abinci daga kasar mu zuwa kasashen waje. In ba kasar Mali da kasar Burkina ba, haka ya kamata kowace kasa ta yi saboda ta kare incin 'yan kasanta. Kuma lalle-lalle muna gani sun ce a yi tsananta saboda a hana shigo da makamai cikin Nijar, ko kuma a hana shigo da fita da makamai bisa bododinmu. Da duk wani abin da zai kara mata ta'addanta adda ƙarfi.
Tun fil azal 'yan kasuwar Nijar kan sauke odar hajoji ne a tashar jirgin ruwan Kwatano, kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan ƙasar su juya akala zuwa Lome a ƙasar Togo, sannan a ratsa ta Burkina Faso domin tunkarar aika-aikar 'yan bindiga a kan wannan hanya. Ayarin motocin dakon kaya kan samun rakiya daga jami'an tsaro har zuwa nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman. Daga Nijar kuma sai Najeriya, inda al'ummomin Ikeda Ibano a jihar Ikwa-Ibom suka shiga mummunar rigima wadda ta kai ga asarar dukiyoyi masu yawa, ciki har da gonaki, makarantu, gidaje, asibitoci da dai sauransu, bayan da kamfanin Buwa ya yi shelar shirin kafa wani wurin sarrafa albarkatun man fetur a yankin, inda kowane bangare ke sanya fi ɗayan amfana. Kan haka ne wakilinmu a yankin Niger Delta Lamiɗa Abakar ya haɗa mana wannan rahoton, inda ya fara da jin ta bakin wani tsohon shugaban matasa na yankin Eket mai suna Basi Edom, wanda ya ce
Virginia Ibno and Eket people.
Yana cewa ne batun tashe-tashen hankula da suka abku a yankunan guda biyu abin tashin hankali ne, saboda abu bai yi daɗi ba. Kuma wannan kamfanin da ke yunkurin gudanar da ayyuka a jihar ta Akwa-Ibom, rigima ta sa kamfanin ba abin da suka yi sakamakon tashe-tashen hankula, musamman ma tsakanin bangarorin biyu, wato Ibono da Iket, ba a samu abin da ake so ba. Su ma dai bangaren al'ummomin Ibono ga abin da suke cewa.
You know, as an Akwa-Ibom person, I want
wannan tana cewa ne sunana Gifted Edeb, ta ce ni yar garin Ibono ce ta jihar Akwa-Ibom, kuma muna goyon bayan zaman lafiya. Muna kira ga garuruwan al'ummomin biyu da suke tashe-tashen hankula da su sani cewa wannan kamfani alheri ne ya kawo a jihar ta Akwa-Ibom. Kashe-kashe dai sun isa haka, muna neman zaman lafiya.
The killing is not the solution at all.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Akwa-Ibom ta ce tuni dai ta tura jami'an tsaro da ke kwantar da tanzoma domin maida doka da oda a jihar ta Akwa-Ibom, kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta Akwa-Ibom ASP Tumfon John ta shaida mini ta wayar salula, inda ta ce suna gudanar da wani taro a jihar Delta.
I'm in a conference and you can hear the noise from the background. I can't give you a time now.
Da haka kuma na yi magana da masana harkokin man fetur a Najeriya. Injiniya ya bagi wani masani ne kan harkokin mai a Najeriya dangane da wannan dambarwa, ya ce.
Ka tutu da cin hanci da rashawa ya yi a bangaren mai, musamman na kasan nan, shi ne yake kawo da na abubuwa. In ba haka ba, wanda ya zo zai nemi arziki na kanshi, ai dole ne ka kula in dai kai kamar a matsayin ka na gwamnati wanda haƙƙin jama'a yana wuyanka, ka je kasashen da suke da suna bin doka, suna da kishi na kasar su, irin wannan abubuwa ai baya faruwa kamar da yake. In dai ma ya faru ne, to kadara ne kawai.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu za kuɗa gefe guda Hassan Maina kaina ya gabatar mana da shiri na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin namu na yau za mu ji yadda hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske akan aikace-aikacen dakarun Najeriya a daidai lokacin da Amurka ke ganin ya kamata sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani wurin tunkarar ƙalubalen tsaro da yadda-bebe Najeriya.
The aim of our ongoing operations across the country.
Manjo General Edward Buba kenan na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ke bayyana manufofin irin arangama da dakarun Najeriya ke yi na bankaɗo tare da tumurmusa 'yan ta'adda su da abokan burminsu. Don cimma hakan mun fahimci buƙatar ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai a kan 'yan ta'addan. A saboda haka muna tattara bayanan sirri. Muna farautar 'yan ta'adda sannan muna kai masu hare-hare a wuraren da muke da tabbacin cewar nan ne sansanoninsu. A cikin wannan mako, dakarunmu sun sheƙi hatsaribin kwamandan 'yan ta'addan nan mai suna Mansur Dan Audu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar wani tsararren shiri da aka yi amfani da bayanan sirri. Duk hararen da muke kaiwa, tattaro bayanan sirri na taka rawa sosai a ciki. Kwanan nan an kashe mana jami'ai guda 5. A shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma guda 3 a kudu maso gabashin Najeriya, ko da yake ba wani yaƙi da ba za a samu hasarar rai ba, amma abin da muke yi a nan shine muna takaita samun hasarar, kuma muna aiki sosai don nakasa da ragargaza tasirin 'yan ta'adda a fadin Najeriya daban-daban.
As a force, we are targeting the terrorist logistics bases and other structures that are affiliated to these terrorist groups.
A gefe guda kuma, babban kwamandan rundunar sojojin Amurka Africa, wato AFRICOM, General Michael Langley, ya kawo ziyara Najeriya, inda ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa. A daidai lokacin da Amurka ke neman sojojin Najeriya suke amfani da fasahar zamani don tunkarar ƙalubalen tsaro a cikin ƙasar. Na tambayi kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, ko mai kwamandan sojojin na Amurka ya tattauna da babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, General CG Musa.
Wannan shine kusan karo na biyu da ya zo a Najeriya. Ya zo ne domin ya jinjina ma rundunonin sojoji na Najeriya kan irin aikin da suke yi na kawo zaman lafiya a Najeriya da kuma Afirka gaba daya, musamman ma Afirka ta yamma. Kamar za ku iya tunawa, shugaban rundunonin sojin Najeriya, General Christopher Gwabin Musa, an zaɓe shi a matsayin shugaban kwamiti na shugabannin tsaro na Afirka ta yamma gaba daya. So kan wannan ne ya zo ya same shi domin a ƙara fito da muhimman dubaru yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki. Kada ka manta, ƙasar Amerika ƙasa ce wadda tana da alaƙa, dangantaka mai ƙarfi da Najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro. Akwai kayayyaki da mukan saya daga ƙasar Amerika, sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban. So kamar yadda na faɗa, akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin Najeriya da ƙasar Amerika. Amma 'yan kwanaki, 'yan shekarun da suka wuce, an ɗan samu matsaloli wajen shigo da kayayyaki na aikin soja. To cikin abubuwan da shi shugaban hafsoshin Najeriya gaba ɗaya, General Christopher Musa, ya yi magana da shi wannan general da ya zo daga Amerika, shine a sassauta ƙa'idoji na shigo da kayan yaƙi ko kuma kayayyakin aikin soja daga Amerika, yadda za mu samu mu ƙara ƙaimi wurin wannan aiki da muke yi na kawo tsaro ƙasar.
To kamar dai yadda General Gusau ke bayanin, wani lokacin ana samun tasgaro wurin saidawa Najeriya makamai. To shin wannan ziyara da kwamandan na AFRICOM General Langley ya kawo Najeriya har ma tattauna da jagoran sojojin ƙasar, shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Kamun mu ba da ansan cewa ko kulliya za ta biya kudin sabulu ke ban, wato ya kamata mu gane yadda ta Amerika ke gudanar da al'amuranta game da saida makamai ko kuma rashin saida shi ga abokai. Na farko, bayan ayin clearing shi wannan na'uran technology din za su iya saida mutane, domin ba komai za su iya saidawa ba. Bayan ayin clearing din wannan, akwai wasu ka'idoji kuma wanda suke gindaya wanda ba su ba kadai ke gindaya wa'annan ka'idojin. Wato akwai wa'anda dokoki ne wa'anda 'yan majalisa ke yi, suna da abinda ake ce ma oversight da 'yan majalisa ke yi sosai a kan soja da kuma executive branch ɗin, wato sashen gudanarwa na gwamnati gaba ɗaya. Abinda aka fi samun sojan Najeriya da ko kuma su Amerika suke korafin cewa ba su saida makaman nan ba shine abinda suke ce ma protection of civilians, wato kare jama'a a wurin amfani da wa'annan makaman da kuma maganganun kare haƙƙin bil'adama ga sojoji. To na san cewa sojan Najeriya, duk da zage-zagen da aka yi ta masu don tana keta 'yancin bil'adama ko kuma ba su wato mai da hankali wurin tabbatar da cewa makaman nan ba su hallaka farar hula ba, na san cewa wato abinda su Amerika wake ce ma lehilo, na san cewa su sojan Najeriya akwai ka'idoji da suke fitarwa da kuma horarwa da suke ba ma sojojin namu wanda zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin, da za a bi duk ka'idojin da ya kamata saboda kar a hallaka farar hula. Zai rage sassaucin da ake sawa akan saida mana makamai da kuma tabbatar da cewa idan sanda aka yi maganar sojan Najeriya ba ana ganin shi akan soja bane mai cin zarafi kuma ko kuma wanda ke hallaka jama'a, wato farar hula.
A gaida Wing Commander Musa Isa Salman. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Tuwa gaida Hassan, yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-6-5-0. To, da alamar akwai wani wake kan layi. To, kamar da yadda na ce yau ƙofa buɗe take a masu sauraro, yau wato ashe katsina ne. Wake kan layi a katsina? Wake kan layi a katsina? Wake kan layi a katsina?
Yakubu ne tiyar dajin tabanni karbar hukumar Musawa.
To, muna jin ka.
An wani lafiya ya aiki?
Lafiya lau, muna jin ka.
Gaskiya ne, muna ƙara godiya ga wannan gidan rediyo. Gaskiya ne, mu dai roƙon da muke ga shugabanninmu a wannan yanayin da muka shiga rayuwa a jihar mu ta Katsina. Gaskiya, don Allah, shugabanninmu su taimaka mana da inganta mana yanayin tsaro a Najeriya. Sannan kuma gaskiya roƙonmu na biyu kuma shugabanninmu su taimaki Najeriya, don Allah, don Annabi, halin 'yan Najeriya su kan zo yanayi na tallafin man fetur ɗin nan.
To, mun gode da wannan shawara taka. Daga nan kuma bari mu kaɗa kwanta gora. Wake kan layi.
Kalaman shi kana zama a injiniya mai girma makeri kwanta gona jihar Niger.
To, injiniya, muna jin ka.
To, zan yi magana akan abu biyu ne, akan tsaro da akan kuma bashin da gwamnatin tarayya kaso ta ciyo. To, mu an daɗe ana abubuwa ba ci gaba tun waccan gwamnati sai a ce ana tauto bashi, amma mu talakawa bai da wani wani gare mu. Illa da yanzu tauto bashin za su raba ma kawunan su ne da matansu da ɗiyansu.
To, mun gode injiniya. Daga kwanta gora kuma bari mu kaɗa zamfara. Wake kan layi.
Assalamu alaikum, sunana Umar Makeri, kakin dawa gidan goga maradin local gwamnatin jihar Zamfara.
To, Malam Umar, muna jin ka.
To, alhamdulillahi, ni dai abinda zan yi kira da shi shine abinda ya shafi matsalar tsaro ta yanki na jihar Zamfara, shine nake kira da gwamnatin mai girma shugaban ƙasa. don Allah da ta ba mu yin kokari da jami'an tsaro a jihar Matazamfara. Hakikanin gaskiya musamman yankina na Maradin local government, ai yanzu muna fama da yan ta'adda. Don Allah a taimaka mana, tayi mana gudunmuwa da sojoji da na sama da na ƙasa da jirage domin a samu sauki. Mutane suna so su cire kayan gonarsu amma har yanzu ana fama da matsala.
To da fatan hukuma ta ji daga Zamfara, kuma bari mu kada Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaramar da cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim,
to ni kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya a ganin cewa yanzu abinci ya zo, to yana da kyau a ce gwamnati wani tsari wanda za a iya mallakan wannan abincin lokacin da ya yi wahala ba talakawa cikin sauki. Kuma rumbun nan da suke da shi wanda abincin nan da aka aje yana da kyau shi ma a fito da shi duka kafin al'umma domin su samu.
To da alamar layinka da dan matsala, amma dai muna fatan dai hukuma ta ji abin da ka faɗa. Daga Kaduna bari mu je mu Naija, wace kan layi? Wake kan layi? To bari mu koma Kaduna, bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? To Kaduna ma akwai matsala, bari mu kada Kebi. Wake kan layi a Kebi? Malam na Kebi, muna jin ka.
To kura magana da dukkan baban radio matan sarari daga jihar Kebbi Najeriya.
Muna jin ka. Muna jin ka.
Ina shi yau ina son yin kira ga karamin kuma mota karamin ta mulkin birnin Kebbi da ta taimaka mana ta gyara mana hanyar kuma da ta so da.
Muna jin ka. To da alamar layinka da matsala, kuma muna jin dai an ji abin da ka faɗa. Bari mu ƙetara Niger, wake kan layi a Niger.
Assalamu alaikum, muryar Amerika.
Walaikum assalam.
Yau ra'ayi na ta saka wannan bashi shugaban ƙasar Najeriya ga cewa ce lallai ina ganin bashin nan bai dace ce shi kuma sai dai tsoron da ƙasa ke ci gwari. A kai bai dirin sa a gani abin da ake nan bashi da kuɗaɗen ne ni amsa zuwa ne ake ƙasa. Dan bai ƙasa ba ta shi a kojin nan ke yadda a rasu shugaban bashi.
To da fatan hukuma ta ji wato kokinka duk da ike an yi ta samun tangarda a layinka. Bari mu je Adamawa, wake kan layi a Adamawa.
Na'am, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Eh kuma na sai da jama'a da ke garma da kuma mai tsara jihar Adamawa.
Kuna jin ka?
Na ga mu da muna jin ya jami'an garin Najeriya da suke sun kawo wai dan ta da wanda yake mana ga kanki a Najeriya.
To to amin, mun gode ma kowannen ku da ya wato bayyana ra'ayinsa kuma ya bada shawara. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu, mun gode da wannan. Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta gaske.
Ma'aikatar yaɗa labaran Rasha ta bada rahoto a yau Juma'a, inda take nuni da sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar ke cewa sojojinta sun kwace ikon wasu mazaunin fararen hula guda biyar a yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine, ciki har da ƙauyen Novodmitrovsk. Rahoton na ma'aikatar labaran na Rasha ta wato RIA Novosti ya ce sojojin Rasha sun yi galaba akan rundunan tankoki da wasu makamai da rundunonin Ukraine na sama da na ƙasa da ma mayakan da suke tsaron ƙasar, sun kuma yi ƙoƙarin daƙile wasu hare-hare na martani 68. Ma'aikatar tsaron sojan Isra'ila ta faɗa yau Juma'a cewa ta kashe kwamandoji biyu da suke da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, yayin da ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a arewacin Gaza, wuni guda bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta ISIS ta ba da sammaci na kame a kan wannan yaƙi. A yakin da Isra'ila take kuma yi da Hezbollah mai kawance da Hamas a Lebanon, wasu hotuna sun nuna an kai hare-hare da sanyin safiyar yau.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mai da kuma engineer mu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan da yi. Wasu.